This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 5 ga watan Satumba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, jami'an gwamnatin Ukraine sun ce wani hari da Russia ta kai ta sama ya kashe mutane akalla 7 tare da raunata wasu 60 a birnin Lviv na yammacin kasar. Mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana damuwarsu kan kasancewa yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma musayar waɗanda ke tsare. Sannan Amurka ta kakkaba ma wasu mutane da kamfanoni masu alaka da Russia ta kunkuma tare da daukar ƙarin matakai kansu saboda zargin aikata leken asiri da shishigi a shirin zaben Amurka.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa taron da kungiyar tuntuba ta Arewa Forum ta shirya ya yi taron ya idifaki cewa matsalar shugabanci ne ta musabbaban wato matsalolin da ake fama da su a Najeriya.
Ya kamata mu sake hada kanmu yanda Arewa yanzu ta shiga halin kakanika yi ana kace sarakuna ana fasa gidaje. Yanzu a Arewa ba a jin maganar malamai, ba a jin maganar sarakuna, to idan mu ma muka zo ba a jin maganar haka ta rufe.
A cikin shirin za a ji kuma cewa wato za a ji martani da masana ke yi akan kalaman babban dan kasuwan nan na Amurka Bill Gates yayi akan karancin haraji da Najeriya ke tattarawa don ayyukan ci gaba.
Duk wani gida katoton gida wanda ake kira mansion duplex da sauransu ana biyan haraji. To kuma abin takeici a Najeriya shine duk wayannan manyan mutanen masu manyan gidajen su sun fi karfin biya. Su doka kusan bata kansa a Najeriya.
Kamar kowace safiya Alhamis yau ma muna tafi da shirin domin iyali na Alheri Grace Abdu wanda har yau shirin na ci gaba da nazari akan dokar kare kananan yara da aka aminta da ita a Najeriya shekaru 20 da suka gabata. Amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
To assalamu alaikum mai saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jami'an gwamnatin Ukraine jiya Laraba sun ce wani hari da Russia ta kai ta sama ya kashe mutane akalla 7 tare da raunata wasu 60 a birnin Lviv na yammacin kasar wanda kafin nan Russia bata cika auna shi a hare-hare ba kuma yana da tazarar daruruwan kilomitoci daga fagen daga. Magajin garin Lviv Andriy Sadaryov ya faɗa a wani bidiyon da aka saka a kafar Telegram cewa harin ya ruguza wani gini sannan ya lalata wasu abubuwa sama da 50 ciki har da makarantu da gidajen kwana daga cikin mamatan har da wasu hudu yan gida daya wato wata mace da ƴaƴanta uku da ta yadda ma mahaifinsu ne kadai ya rayu. Ba za mu yafe ma abokan gaba ba kuma za mu daufansa a cewar Sadayo ta kafar Telegram. Ya kara da cewa sai mun sa su san san yadda lahira take tun suna da rai. Mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana damuwarsu jiya Laraba kan kasancewa yarjejeniya tsakanin Isra'ila da Hamas ta tsagaita wuta da sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a daidai lokacin da ake alhinin kisan ƴan Isra'ila 6 da aka yi garkuwa da su. Da kuma ƙara tsanani da tashin hankali ke yi a yammacin kogin Jordan. Akwai alamar bacin rai a fadin duniya, akwai bacin rai a Falasɗinu na cewa al'ummar duniya ta kasa kare su a cewar jakadan Slovenia Samuel Zubar wanda tawagarsa ce ke rike da mukamin karɓa-karɓa na shugaban kwamitin sulhu na wannan wata. Ya ƙara da cewa akwai bacin rai akan titunan Isra'ila kan cewa ana ci gaba da rike mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza. Akwai kuma bacin rai tattare da al'ummar duniya kan cewa yakin bai kawo ƙarshe ba. A yayin taron wanda Isra'ila ta buƙaci a yi kan kashe mutane 6 da Hamas ta yi daga cikin mutanen da ta yi garkuwa da su, waɗanda aka samu garowakin su ranar Asabar. Azabar ya tunatar da kwamitin mai mambobin ƙasashe 15 cewa aikin su ne su matsa a cimma zaman lafiya. A halin da ake ciki kuma Prime Minister Burtaniya Keir Starmer ya kare wato shawar da gwamnatin sa ta yanke ta dakatar da tura wasu nau'ukan makaman yaƙi zuwa Isra'ila jiya Laraba. Yana mai cewa matakin ya zama wajibi don shine biyayya ga dokar ƙasa da ƙasa. Muna masu matukar amincewa da halalcin Isra'ila, sannan muna goyon bayan ƴancin su na kare kai. Hasali ma mun taka rawa wajen ganin ta iya kare kanta din. To amma game da abin da ya shafi damar mallakar wasu nau'ukan makamai, wannan ba batun Isra'ila bane. Tsari ne da ya shafi dukkan nau'ukan lasisin mallaka da ya kamata a yi nazari a kan su. Ko dai mu zama masu kiyaye dokar ƙasa da ƙasa ko akasin haka, hujjar mu kwakwara ce, saboda kawai mun kiyaye dokar ƙasa da ƙasa. Abinda Sama ya gaya ma 'yan majalisa kenan, Isra'ila ta yi matuƙar caccakar wannan matakin, kuma ta ce zai ƙarfafa gwiwar mayakan Hamas ne kawai a Gaza.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan, ganin yadda matsalar tsaro da tsadar rayuwa ke ƙara tsanani a Najeriya, ya sa ƙungiyar tuntuɓa ta Arewa Forum ACF ya ƙungiyar ta kira taron dukkanin masu ruwa da tsakiya arewacin Najeriya don ɗaukar matsaya akan yadda za a magance matsalolin da ya addabi yankin baki ɗaya. Taron da ya sami halartar tsofaffin gwamnoni da ministoci da 'yan majalisar ƙasa da hafsoshin tsaro da manyan masana daga jami'o'i. Taron ya yi ittifaki cewa matsalar shugabanci da ta sababa wato matsalolin da ake fama da su a Najeriya. Daga Kaduna, wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya halarci taron, ga kuma rahoton da ya turo mana.
Taron da ya kwashe sama da sa'o'i 6 ana tattauna batutuwan da suka jibanci arewacin Najeriya, dai ya tashi ne da matsayar cewa lallai Najeriya na cikin wani mawuyacin hali, kuma dole ne mahukunta su ɗauki matakan gaggawa wajen magance matsalolin da ke damun wannan ƙasa. Farfesa Muhammad Tukur Baba shi ne kakakin ƙungiyar tuntuɓa ta arewa wato ACF da ta shirya wannan taro. Kuma shi ya yi wa manema labaru ƙarin haske game da sanarwar bayan taro.
Babban matsala a wajenmu shi ne rashin tsaro, wanda ya shafi yankuna uku na arewa: arewa maso gabas, arewa maso yamma, da kuma arewa ta tsakiya. Ba wani a arewa da zai ce maka ya gansu da abubuwan da ke faruwa. Mun zauna mun yi muhawara manya-manyan gwamnoni na da sojoji da suka yi ritaya da kuma daga dai ko ina arewa, an zauna an yi muhawara. Amara kuma mun yadda cewa lalle ƙasar nan tana cikin wahala. Mun yi maganan fatara da ke damun mutane da hauhawan farashin abubuwa na masarufi, kudin mai da sauransu. Mun yi maganan abin da ya kamata a tashi a yi yaki haikan akan ilimi, akan tsaro, fatara da ke damun arewa da noma da ya kamata a maida martabarsa.
Wasu daga cikin manyan jami'an tsaron Najeriya da suka samu halartar wannan taro irin su General Halliru Aƙilu mai ritaya da kuma Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka mai ritaya sun ce matsalar tsaro a Najeriya fa ta riga ta kai matuƙa.
Gaskiya abin kunya ne abin da ke faruwa a arewa yanzu. Kowa yana cikin takaici. Yau ba ka da dama idan a Kano kake ka tashi ka ce za ka dan batta, in a Kaduna kake ka ce za ka je birnin Gwari. To haka duka yawanci state din muna da sojoji din, muna da police din, amma wani lokaci babu shugabanci.
A hakikanin gaskiya wato abin ya wuce duk yanda kake zato matsalar tsaro. Mutane sun dauki nauyin kare kansu, to har sai ta kai ga yanzu ana saida makamai da harsasai kamar yanda ake saida gada a arewacin Najeriya, wanda bai kamata ba. Kai ka sani idan aka bada makami karbo shi matsala ce.
Su kuwa tsaffin gwamnonin jihohin Nasarawa Umar Tanko Almakura da na Jigawa Ibrahim Saminu Turaki da na Kaduna Mukutar Malam Yaro da kuma Kabiru Ibrahim Gaya na jihar Kano cewa suke lalle akwai matsala a arewa, amma fa kuma sun ce an fara daukar matakai.
Ina ganin idan wannan taro ya ci gaba da faruwa, abubuwa da suka addabe mu suka dame mu da tsaro ne, tattalin arziki ne, zamantakewa ne, ayuwa ne na hadin kai duk za su samu kyakkyawan alƙibla ta yanda duk wanda yake dan arewa zai murna da farin ciki da alfahari da cewa shi dan arewa ne
ya kamata mu saki hada kanmu yanda arewa yanzu ta shiga halin kakanika yi ana kace sarakuna ana fasa gidaje yanzu a arewa ba a jin maganar malamai ba a jin maganar sarakuna so idan mu ma muka zo ba a jin maganar haka ta rushe sai sa muka tigara mu hadu a gyara
kullun an tashi ana maganar Sardauna suna su Sardauna sun yi kaza ai sun hada kansu ne to yanzu ko a waza muke kowa shugaba ne kowa babba ne saboda haka idan babu wannan shugabancin ba yanda za mu samu hadin kai arewa wannan shine abin da aka tattauna kuma za a yi komiti daban-daban kuma dukkaninmu za mu yi sabawa waɗannan komitoci a neman mafita
a shirye muke a gyara wannan matsaloli da ake ciki na yunwa kidnapping da kashe mutane da dai abubuwa da suka damu ƙasar nan da yawa da tsadar kaya
kuna ji a jikinku za a iya aje bambancin jam'iyya da bangaranci a tunkar wannan matsaloli
ba jam'iyya bace anan ba kuma kabilanci bane ƙasa ce muke magana arewa
ganin manyan arewacin Najeriya daga sassa daban-daban da suka harci wannan taro na kungiyar tuntuba ta arewacin Najeriya ACF da kuma irin manya-manyan batutuwan da aka tattake guri a kansu dai ya sa mahalarta wannan taro sa ran cewa za a samu sauyi arewa sai dai kuma abin jira a gani shine matakan da kungiyar ta ACF za ta iya dauka a kan shawarwarin da aka tattara a wurin wannan taro Isa Lawal Ikara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
ta gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya
To baba a Jamhuriyar Niger wasu kungiyoyi masu zaman kansu sun karrama jakadan Najeriya a Niger din Alhaji Muhammad Sani saboda abinda suka kira rawar da ya taka wajen ganin an farfado da hulɗa a tsakanin gwamnatocin kasashen biyu waɗanda suka shiga karshe ƙasa biyo bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 Malam Muhammad Roja shugaban gamayyar kungiyoyin da suka karrama jakadan yayi ma wakilin muryar Amurka Sulaiman Munna Barma ƙarin bayani a wurin taron
Mai girma ambasada bai zauna ba tsawon shekara daya kullun yana kan hanya sabida ya ga tsakanin Najeriya da Niger an zauna lafiya saboda ka muka ga ya kamata a ce mun nuna mishi kowa ya yaba da irin rawa da ya taka
taron da aka yi a makon jiya a Yemai a tsakanin hafsan hafsoshin Niger da takwaransa na Najeriya na daga cikin nasarori masu nasaba da ayyukan tuntubar da jakadan Najeriya Muhammad Sani ya gudanar a kokarin farfado da hulɗa da yake karbar lambar yabon da aka bashi jakadan ya jaddada girman dangantakar kasashen biyu
dukkanmu a Niger da Najeriya an haife mu ne a cikin dangantakar nan so mu ba mu isa mu ce za mu raba kasashen nan biyu ba
kungiyoyin sun kuma yi amfani da wannan dama don jan hankulan shugabannin kasashen Niger da Najeriya a matsayin su na masu rike da lamuran mulkin al'ummomin da ke tamkar anta da jini Ummu Salma Yahaya mamba ce a gamayyar waɗannan kungiyoyi
da Niger kin da Najeriya in duka guda yake a waje na kuma kowane shugaban kasa duka su biyun su tuna akwai ranar da ba wata inuwa sai ta Allah
Niger da Najeriya masu iyakar da ta haura kilomita 1500 na da alaka a fannoni da dama Sule Mumuni Barma mai Amurka daga Yemai a Jamhuriyar Niger
to a gaida Suleiman a jiya Laraba Amurka ta auna wasu kamfanoni masu alaka da Rasha da ma'aikatan su da tuhume-tuhume na aikata wasu manyan laifuka da kuma takunkuma da wasu ƙarin matakai a matsayin martanin abinda jami'an gwamnatin Amurka suka kira take-take masu illa da zumar yin tasiri kan mutanen Amurka da kuma shafar sakamakon zaben shugaban ƙasa
Tuwa gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hamshakin ɗan kasuwar nan kuma shugaban gidauniyar Bill and Melinda Bill Gates wato ya bayyana cewa adadin haraji da ake karɓa a Najeriya bai taka kara karya ba. Bill Gates ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyi akan yadda gwamnatin tarayyar Najeriya za ta habbaka harkar lafiya da ilimi a kasar a wani taro da matasa suka gudanar na North Vision dake babban birnin tarayya Abuja. Rukayya Basha na dauki da karin bayani a wannan rahoto.
Amshakin dan kasuwan nan kuma shugaban gidauniyar Bill and Melinda Gates, Bill Gates, ya bayyana cewa adadin harajin da ake karba a Najeriya bai taka kara ya karya ba. Bill Gates ya bayyana hakan ne a lokacin da yake amsa tambayoyin yadda gwamnatin tarayya za ta haɓaka harkar lafiya da ilimi a kasar a wani taron matasa da ya gudana a babban birnin kasar Abuja. Bill Gates ya ƙara da cewa Najeriya ƙasa ce mai dauke da albarkatun kasar noma kuma da kasar za ta yalwata albarkatunta, hakan zai sa ta kasance rukunin kasashe masu fitar da kayan abinci zuwa kasashen ƙetare ba kamar yadda yanzu take shigowa da su ba. Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce maganar amshakin ɗan kasuwan tana bisa hanya.
Kamar yanda amshakin ɗan kasuwa Bill Gates ya ce, tabbas a Najeriya ana biyan haraji ba kan ka'ida ba, masu biyan haraji kaɗan ne. Dalili a nan shi ne mafi yawan kamfanin da ke operating a ƙasar na shafaffu da mai ne waɗanda su ne limaman cin hanci da rashawa na ƙasar nan ko na nahiyar nan gabaki ɗaya. Kamfanin su ne suke gudanar da gwamnati, suke zaɓo mafi yawan shugabannin da suke shugabantar waɗannan ma'aikatun. Ba wani abu da za a iya yi a kansu idan har ba canza a al'amuran aka yi ba. Banga ta yaya za a yi a Najeriya a iya sa dukan kamfanin da ke operating a Najeriya su biya haraji ba, saboda kuwa lallai masu karɓar harajin su ne masu kamfanin da suke biyan harajin.
A hirarsa da muryan Amurka, Dr. Isa Abdullahi Kashiri, malami kuma masanin tattalin arziki da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe, ya ce tabbas harajin da ake karba a Najeriya kankani ne idan aka kwatanta da sauran kasashe.
A alal hakika haraji yayi kadan a Najeriya, kuma domin an ka dauki kididdiga zaka ga kasashe da suka ci gaba da mama su tasowa irin Najeriya da waɗanda ba su kai Najeriya ba, zaka gan ka dauki ma'aunin GDP na Najeriya, wato ma'aunin tattalin arziki, zaka ga kasan haraji bai fi kaman 16 a cikin 100 ba. Akwai da yawa waɗanda ya kamata su biya harajin ma manya-manyan kamfanoni ba su biya ba. A harajojin kasashen nan da suke waje, duk wani gida katotan gida wanda ake kira mansion, duplex da sauransu ana biyan haraji. To kuma abin takeici a Najeriya shine duk waɗannan manya-manyan mutanen masu manya-manyan gidajen su san fa karfin biya. Su doka kusan ba ta kansa a Najeriya. Saboda haka talakawa ne ma za a ce su biya haraji, amma su masu manya-manyan dukiyoyin da ya kamata su biya harajin ba za su biya ba. Yanzu misali idan za a shigo da manya-manyan motoci masu tsada a Najeriya, su ya kamata a caji manya-manyan haraji. To amma da yake motoci ne na ministoci, na sanatoci, na manyan masu fara a cikin kasa, su waibin musu ma ake daukewa harajin ma ba biya suke ba.
Yan kasar dai na ci gaba da bayyana koken su bisa tsadar rayuwa da suke fama da shi biyo bayan cire tallafin man fetur da kuma sabbin tsare-tsaren tattalin arzikin gwamnatin tarayya. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya.
Ta gaida Rukayya Basha da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirin
mu. Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro tika ton ka baiwa. Ku da ma tambaya nike da. Ku da ma tambaya nike da.
Iyaye su daina matsa ƴaƴansu ko yaya sai ta kawo miji, suna auren su sai su tafi su gasu da yaya ba san ƴan uwansa ba, kuma ita yarinya an bata cikin gare
su ƴan kasa. Idan ka bukace musu wannan abu doka ne, fahimtar ta shine su gana da tabbaci.
Mafi yawancin iyaye hakkin da Allah ya dora musu na iyalinsu ba sa saukewa.
Masu sauraron salamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin dokar kare kananan yara da aka amince da ita a matakin kasa shekaru 20 da suka shige a Najeriya, da har yanzu take kasa tana dabo a matakin jihohi. Yau bakin da muka gayyata sun bayyana yadda rashin kiyaye wannan doka ke tasiri tsakanin al'umma. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ci gaban tattaunawar.
Ba sa gurshi ce uwa ce kuma yanayin aikin ku yana sa kuna shiga cikin gidaje da yawa. Magana nan ta maganar a saka zancen mazancen aure a cikin wannan doka, misali da barista ce iya kawo. Wani irin tasiri ta yake ganin kuma mutane ma musamman ku mata abin ya fi shafa kai tsaye.
Yanzu na farko iyaye su daina matsa ƴaƴansu ko yaya sai sun ka, don akwai wasu wurare da muka je muka yi sensitization a daren local government. Wallahi matasan suka kawo mana koke abin da suke fama da shi a area su kurna su gombajana, sai iyaye su ce yarinya in dai ta kai munzalin aure sai ta kawo miji. Suna auren su sai su tafi su basu da ƴaƴa ko biyu ko uku ko biyar ma kuma ba san ƴan uwansa ba, kuma ita yarinya an bata cikin gare. Idan aka yi sa'a mu masu kawo mana kesa suna nan da yawa, za ka ga wata ƴan uwanta ma fa a nan, wallahi ko tarinya da ta zo iyayenta ma fa a nan cikin gari suke, amma ubanta ya mutu, uwar tana aure wani wuri, mijin aka ce sai ta ka sai an mata aure, aka samu wani kawai aka raba mishi ya je ya ba da yadda zai ci da ita, kawai ya ka takardar gidansu ya ci kan shi ya hakura. Mijin uwar ya ce shi ba zai ɗauki babban mace ba yarin balaga ta koma dangin ubanta. Ta dawo dangin uban aka rasa wanda zai riƙe ta. Ta dawo ta ce min wallahi sai a gidan kakanninta kuma duk sun mutu, sai kanwar uwar ta ce kawai take gidan, kuma irin ta ce ta ba ta zauna da ita ba. Ta ce wallahi a lokacin ta zo min shekarar ta biyu a waje take kwana irin tsakar gida, mura ya kama ta irin kullum cikin mura take saboda ruwan sama da ke dukanta. Ni ta kokarin ya zama taimaka mata, mu matsalar mu sai mu baka legal advice ko mu je kotu, ba mu da finance. Wa kwanan da nema ni na je councilor Gulama, na je wajen shari'a commission, na je wajen gaban limamai, irin duk muna kokarin hada da kuma yan kasuwa, muna kokarin hada kyakkyawan mu'amala kamar aka samu irin wannan yanayi za a haɗu a taimaka. So irin wannan abubuwan na tayar mana da hankali. Ko kuma ka ga uba ya saki mace da ƴaƴa mata ya ce shi ba zai ma tsaya musu wakilci ba,
da haka dai mun fita ce ma kina ganin cewa hukuma ta amfani da ƙarfinta.
Gaskiya ta amfani da ƙarfinta, kuma amfani da manyan gari, manyan gari su shiga ciki, kowa ya san cewa al'umma nan ta mu ce. Wannan matsalar da muke ta fama ta yara masu lalacewa fa duk mun yi su kido mun yi shiru, dama ce Allah ya ba mu namu canja tarishin, amma idan mun ki za mu je gaban Allah mu bayani. Sannan kuma matsalar yamfarin mata yana da mahimmanci, saboda idan uwa ita uwa ta yi da ɗana ta ne duk wuta duk rana duk zafi tana tare da ɗanta. Idan ya kasance mu al'umma mun rungumi cewa za mu dinga ƙarfafa matanmu su samu sana'a ko yaya take, kuma a samu musu yadda abubuwan nan zai ci gaba, to wallahi za mu samu sauƙin wannan lamarin.
Barsa Cheɗi, tun da mun yi magana ne akan cewa dokar nan ta Child Protection Act an samu jan ƙafa wajen runguma ta a wasu jihohin ciki har da Kano, sannan abin da ya sababa wannan rashin fahimtarta, waɗanne matakai ya kamata a bi, muhimman dokoki irin waɗannan in sun taso ya zama cewa masu ruwa da tsaki sun yi abin da ya dace domin a cika gaje su sai.
To ni ina ganin Allah an ce da rashin fahimtar ta, tunda kaga a wanda mataki a matakin su jagorori ko kuma matakin yan kasa, su yan kasa idan ka go ka ce musu wannan abu doka ne, fahimtar sa shine su gane aiwatar da shi. Su kuma jagorori na kasa idan sun ga an kawo abu ne daga waje ko daga wanda ba su fahimta ba, sai su tara masana su fitar musu da matsaya a kai wadda ta dace da addinin su da kuma al'adar su, don kar su saba da mutane su, wanda haka ya kamata a ce shugabanni suna yi. Wannan kuma abin ba abu ne wanda zai dau wannan dogon shekaru ba, tunda yanzu kamar wannan dokar idan ka bani ita ka ce da ni da Hajjabu ki su je mu kutan maka da me ya kamata a cire, me ya kamata a gyara, me in ka ba mu kwana uku in Allah ya yarda za mu gama ba da ita. To bare akwai matsalan da sun fi mu sani, sun fi mu gogayya, wanda ita kuma gwamnati ta fi kowa samun irin wannan, duk wanda kake so za ta iya jawo shi cikin kankanin lokaci a aiwatar mata. Kamar yadda na gaya maka, matsalar da muke fuskanta shine muna da jagorori masu son kansu. Yanzu na aiga dokoki nan ana ta yi a jihohin Najeriya da suka shafi sarauta, tattalin za ka ga an yi ta,
kwana biyu ko kwana an wasar da ita ko ka lokar gamman ko dudo kadda tazo za ta ci karo da interest din dan siyasa zai gaggawa ya ita amma sai ko a ina yake mu a cikin foundation da mu sai kaga SAN sans wanda sai dai kaga sunan sa a report sai kaga shi a garin ku yazo yazo case din da gwamnati take da interest ka gwamnati tana da resources din ta da karfi da komai da ya kamata a ce ta tara masana an ba ta ra'ayi mai kyau cikin kankanin lokaci dan aiwatar da wannan doka amma ba ta yi ba to muna kira ga hukumomi da su rika mai da hankali abin da yake shine yafi wa al'umma amfani fiye da abin da ba shi al'umma suka damu da shi ba
mallam Ido me zaka rufe man da shi
to ni abin da zan rufe da shi a matsayin na uba to na farko dai mu iyaye mu ji tsoron Allah tunda magana ta gundarin gaskiya mafi yawancin iyaye hakkin da Allah ya dora musu na iyalinsu ba sa saukewa tunda mafi yawa akwai wanda ma ba san ya ƴansu suke rayuwa ba kuma shi da amana ce Allah ya ba kuma duk sanda shi yaro lokacin da yake buƙatar jin kai yana buƙatar ka kai shi makaranta ka kula da tarbiyarsa ba kai masa ba shi ma san da ita so idan karfin ka ne kare ba zai kula da shi ba
marista bil shi su sai zaki rufe mana da shi wata kila tun da
yau dai ina so in ji hankalin al'umma baki daya da gwamnati da mu kanmu mu dage akan sauke nauyin da ke kanmu saboda iyayen mu da sun yi sakaci da haƙin yara da mu samu kanmu a cikin aminci da ci gaba da muka samu kanmu a ciki ba to idan mun kuma muka sakaci yaran da za su ta biyo baya lalacewa za a ta yi ba ya lalacewa za a ce kuma kullun ni a gidanmu za a addu'a ce ake Allah ka rufa mana asiri Allah ka shirya mana al'umma haulan haula to yanzu mu ya muke so haulan haulan mu su kasance yanzu according to child act ana buƙatar ita hukuma ta samar da children center
cibiyar yara
cibiyar yara kuma sanin ita kanta ta defining yaro akan child on the street da child of the street shi child of the street shi dama can akan hanya aka haife shi bai san ma gida ba bai san iyaye ba balle ya san wani uncle ko ya san wani family to ya kamata gwamnati gaskiya dan Allah mu dai a taimaka mana ana monitoring hanya amma ba a monitoring al'umma wanda kuma ba karamin laifi bane ake yi sannan kuma shi family law din nan ya kamata family court din nan ya kamata a dawo da shi a dabbaka saboda zai kawo mana saniki ko family issue na aure din nan
nan kuma zamu da sa'aya kan batun dokar kare kananan yara da har yanzu take fuskantar mummunan fahimta shekaru 20 bayan kafa ta a matakin gwamnatin tarayya a Najeriya sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano da takwaran aikin ta barista Ibrahim Cedi tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na kasa reshen jihar Kano da kuma magidanci da ke wakiltar iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuli da kuma Dadi Balawe daidai da ta sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah ya tabbatar mana da alherin sa Kada ku manta za ku iya sauraron shirin baki ɗayan sa da kuma dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na interview@hausa.com idan kuka matsa shirye-shirye mu da alheri
kai mata su ne duniya
to magalla da haka ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai a takaice
to a takaicen jami'an gwamnatin Ukraine jiya Laraba sun ce wani hari da Russia ta kai ta sama ya kashe mutane a kalla 7 tare da raunata wasu 60 a birnin Lviv na yammacin kasar wanda kafin nan Russia bata cika auna 6 harhara ba kuma yana da tazar daruruwan kilomitoci daga fagen daga Mambobin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana damuwar su jiya Laraba kan kasa cimma yarjejeniyar wato tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas da kuma musayar fusunoni tsakanin wato bangarorin biyu
to ma sauraro iya abinda za mu kawo muku kenan sai kuma an jima za ku ji maimaicin wannan shiri idan Allah ya kai mu da hansi yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi wanda ya shirya ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Malam Zubair Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi wassalam